الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 25 ga watan Ramadan, hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 24 afwan, shekara ta 1440, wanda ya daidai da 29 ga watan Mai, shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin karatun Al-Qur'ani mai girma, muna suratu Ali Imran. Za mu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sari'u ila maghfiratin ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بك قراءة آني أنكر أن تعالى لك قراءة مدادية في رجي رجي zuwa ga gafara daga Ubangijinku. Wajannatin da aljanna wacce take ardu has samawati wal ard, fadinta kwatankwacin fadin sammai gaba daya da kasai gaba daya. Wa iddat lil muttaqin, ita an tanaje ta ne don masu tsoron Allah. Je mun fada, Allah subhanahu wataala ya gaya mana, ya ayyuhal ladina amanu la taakulu riba adafan mudaafa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Muka ce wannan albishiri ga musulmai gaba dayan su, cewa ashe ba dan su Allah subhanahu wataala yayi wuta ba, har masu sabon Allah a cikin musulmai din, domin har masu sabon Allah, Allah subhanahu wataala a can yana ga mana, kuma auratnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillahi dhalika huwa al fadlu al kabir hu jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wal ulua wa libasuhum fiha harir jannatu adnin yadkhulunaha. Dukan su yan aljanna ne da zalimun li nafsihi din su da muqtasidun din su da sabiqun bil khairati bi idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin asabiqun bil khairati bi idnillah. To anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to ku kuma mu'minai ku yi rige rige zuwa ga yardan Allah, zuwa ga gafaran Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga samun kusanci da yarda da gafara na Allah subhanahu wa ta'ala, da aljannan da fadinta ya kai fadin sammai da kasai. Anan malamai sun yi ta maganganu, ko suka ce a to in fadinta ya kai fadin sammai da kasai, to su kuma sammai da kasan ina suke? An ce wata rana an yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya, ce a to ina dare idan rana ta yi, ko ina rana idan dare ta yi? Ba duk abu ɗaya bane yake juyawa. To ala kulli halin, fadinta ya kai fadin sammai da kasai yana cikin abin da zamu ji mu yi imani musallama wa Allah subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi da fadansa. Fadin sammai da kasai abu ne mai yawa kwarai, amma Allah subhanahu wataala ya ce ya tanada wa mu'minai aljanna wanda take kaman haka. Uiddat lil muttaqin, an tanaje ta ne dan masu tsoron Allah. Cewa uiddat din nan an tanaje ta kaman yadda wancan uiddat lil kafirin, yana nuna wata hukunci, cewa aljanna da wuta suna nan a yanzu haka. Domin akwai sabani tsakanin malamai, cewa wai aljanna da wuta akwai su yanzu, ko za a yi su ne ranar tashin kiyama. Mafi yawan ahlus sunna, ko a ce jamhur din su, ko a ce daukacin su, sun tafi akan cewa aljanna da wuta suna nan, akwai su tun yanzu. Mu'tazila sun tafi akan cewa aljanna da wuta babu su yanzu, daga baya za a same su, watan Allah zai halicce su ne bayan tashin kiyama, saboda sakawa masu biyayya da masu sako da abin da ya dace da su. na rahma da jin kai ko azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin mazowa rahma da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Dole muhimmi a dalilai da yawa sun tabbatar da cewa aljanna da wuta suna nan. Kodai ke za a ce a to ga ma halittar Adamu alaihi salam an halice shi da aljanna, to amma da yake su a ganin su wannan ba aljannan da Allah subhanahu wa ta'ala yake alkawari bane, aljannan da annabi Adamu alaihi salam ya taba zama a ciki wata aljanna ce daban, ba wannan aljannan wanda in an shiga ba a fita kamar yadda zamu gani a gaba ba. Na
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعابين عن الناس والله يحب المحسنين.
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى يقول كما سوانيني ودنا المتقين yace su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin halin samu da kuma cikin halin rashi, cikin halin yalwa da cikin halin kunci. Wal kazimin al ghaiz, da masu danne fushi ko damuwa. Wal afina anin nasi, kuma da masu yafewa mutane, masu afuwa ga mutane. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa. Don kada mu ce kowanne daga cikin wanda yake ciyarwa fi sarra'i da wanda yake ciyarwa fi darra'i, kowanne yana da irin jarabawansa. Da yawa daga mutane idan suka sami kansu cikin yalwa sai su manta ma akwai mabukaci, sai su manta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mabukaci, ko ko a'a sai su rika ganin ai shi mabukacin can bai yi dabara bane irin yanda su suka yi dabara, shi yasa bai samu ba yanda su suka samu, bai da wayewansu ne ko bai da iliminsu. To Allah, wannan shi ne jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutumin da yake cikin sarra, yake cikin samu. Idan mutum yana cikin samu sai ya zama yana ganin cewa kaman wani dabaran sa ne ko kokarinsa ya bashi wannan abin da ya samu din, to shi ne jarabawansu. Da kila idan ba a sa'a ba ko shagala da wasu abubuwa ko shagala da masu tambaya, sai ya hana shi isar da hannunsa zuwa ga wanda bai tambaya ba. Ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lisa'iri wal mahrum. Wadda'i, mutumin da yake cikin talauci kuma sai ya riga jin cewa kaman ina yawan faɗin wannan. Mafi yawan mutane in an ce ku ciyar daga abin da Allah ya baku, sai talakawa sai su ji kaman ba da su ake yi ba, kaman ba sa cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa wannan umurnin. Da an ce a bayar a ciyar dan Allah, a bayar dan Allah, shi talaka sai ya riga tunanin ai gaba ɗaya wannan umurnin ba ta shafe shi ba, ko bai shafe shi. Wanda yake kuma in muka kalli addinin musulunci zamu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gina addinin musulunci ba. Ba wani abu sunan shi masu kuɗi kadai su za su rika bayarwa shi talaka tsakanin shi da aikin Allah sai dai ko da jikinsa kawai, a'a. Idan za aka nemi a bayar da wanda yake da mudu ɗaya na abinci a gidansa zai ɗibo rabi, ba zai ce wallahi ba zai ishe ni ni da iyalina ba, in na bayar ba zan sami na yamma ba, zai ɗibi wani abu daga ciki ya bayar. Mun ga Sayyidina Umar ko wanda yake raba dukiyansa duk abin da ya mallaka biyu ya kawo, ka san ko abin da ya mallaka ba wani abu ba. Mun ga Sayyidina Abubakar wanda yake bada duk abin da ya mallaka gaba ɗaya, shi ma duk abin da yake da shi zai bayar dan Allah, kaga shi ma ba wani abu bane mai yawa. To amma ba su jin kansu su istisna ne, wato su daban ne, su ba sa ciki idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umurni da bayarwa. Kuma kullum idan za ka bayar daga abin da ranka yake so. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku sami isa maqamin birru ba har sai kun bayar daga abin da kuke so. Ba za ka ce shikenan kana sa riga har sai ta yayyage ta fara lalacewa ta zama tsumma a wajen ka sai ka dauka ka baiwa wani, ko kana cin abinci har sai ya lalace ya zama contaminated makila ya lalace sai ka dauka ka ce zaka baiwa wani kila ya kwana. To don me baka zuba mashi ya ci lokacin da kai ma ka ci da yana da dadin sa da nagartansa ba? To duka dai wannan ana nuna mana cewa da wanda yake da shi da wanda bai da shi babu wanda yake istisna a cikin taimako a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, cikin bayar da wani abu daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Kuma kowa ba zai rasa wani abu ba, komin kankantarsa da zai iya bayarwa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghayz, danna fushi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma min jur'atin ko jar'atin yatajarra'u ahlul mu'min afdal inda Allah subhanahu wa ta'ala min ghaizin yaqzam, babu wani abu watan da mu'mini zai shanye ya hadiye ya sami lada a wajen Allah, ya sami matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaman a bata masa rai, ai masa abu wanda zai haifar da kunci da damuwa da shu'ur na intiqami, amma duk da haka ya danne ya hadi, wannan hadi ya fushi din da hadi ya damuwa shi ma alama ce daga cikin alamomin imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa shadid ko alqawi, ash-shadid wasu riwaya alqawi a wani riwaya bisar'ati, walakin ash-shadida man yamliku nafsahu inda al-ghadab, ba mai ƙarfi ba shine mutumin da ya iya ayi kokuwa ya tayar ba, ba shine mutumin da yafi ƙarfi wani an taba shi a wahala ya duka ba, a'a mai ƙarfi shine wanda yafi ƙarfin ransa ita kanta, wanda idan wani abu na bakin ciki zai faru da shi, idan za a yi masa abu ba daidai ba wanda ya kamata ya dauki fansa ya dauki mataki, to zai danna zuciyar shi ya iya mallakanta ya iya danne ta, wannan shine ainihin karfi a wajen Allah subhanahu wataala, shine ainihin watan shidda a wajen Allah subhanahu wataala. Dan haka kasbul ghaizi mutum didda abu ya ci ransa, amma saboda Allah ba ya danne, saboda Allah ba wanda zai danne don ba yanda zai don an fi karfin sa ba, ko wanda zai danne don wata maslaha ba, a'a wanda zai danna zuciyarsa saboda Allah subhanahu wataala. Wal afina anin nasi, to bayan ya danna zuciyarsa makamin da ke gaban wannan kuma shine ya afuwa ya yafi abinda aka yi masa din, abinda ke gaban wannan kuma shine ya kyautatawa wanda ya munanta din, idfa bil lati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, ya zama ya mayar da wannan mummunan. An ce Maimun ibn Mahran wata rana yana zaune cikin jama'a ya ci kwalliya ya ci ado, sai wata baiwarsa, baiwa khadima, sai ta zo wucewa tana tafiya, sai kaman ta cikin tube tana rike da miya, sai ta zubar a jikinsa yana cikin jama'a. Ya yi tunanin zai kai mata duka, sai ta ce wal kazimin al ghaiza, sai ce ka zanto ghaizi, sai ce wal afina anin nas, sai ce afautu anki, sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin, sai ce inhabi anta hurratun fillah. Wannan duk da kissa ne amma da karatu a cikin sa, wato mu ga ya magabata suke aikata alqur'ani daga jinsa, ya suke aikata. Mu yanzu za ga mutane an haddace alqur'ani, an haddace littafai, an yi abuwa, amma mutum yana fadin Allah ya la'anci masu ƙarya yana yin ƙarya a daidai lokaci, yana fadin Allah ya hana laifi kaza yana cikin aikata wannan laifin, ga karatun an tara amma ba mu aiki da abin da muke karantawa. Ina yawan fadin watan in aka ce aiki da abin da ake karantawa, so da yawa mutane suna tsayar da shi a cikin abubuwan da suke ake ganin su biyayya zahir, alhali shi kuma aiki da abin da ake karantawa tsarin rayuwa gaba ɗaya ake nufi, watan tsarin rayuwar mutum ya zama yayi insijami da abin da ya karanta, da abin da ya sani, da alqur'anin da ya karanta, da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shekaru suna karatun alqur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yi shekaru yana saukar da alqur'ani, dan duk abin da aka saukar sai an aikata shi, an iya aikatawa, an yi practicing, an saba, an iya, ya zama jini, sannan kuma sai a saukar da wani sashin alqur'ani din, a haka aka dauki shekara 20 da wani abu ana saukar da alqur'ani har sai ya zama jini da tsokan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi yasa suka zama jama'an da babu irinsu. Muna yawan fadi basu kare ba, sai da duk duniyar da aka sani a wannan lokacin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, basu kare ba, bai zama babu sauransu ba, sai da ya zama duk duniyar da aka sani a wannan lokacin ba inda basu kasan kai musulunci. In dai wajen an san shi a duniya a lokacin, to sun je wajen sun kai musulunci. In ka ga wurin da basu je ba, to ba a san ce wanda mutum a wurin ba ne. Sun yi gabas sai da suka je har cikin China, ko har yanzu akwai mazar din Sa'd ibn Abi Waqqas dai daga cikin sahabban sayyidina Rasulullahi bal al-asharatu al-mubashshiruna bil janna cikin manyan manyan al-muhajirun har yanzu akwai mazar din sa a wajen ko da yake dai ya je ya dawo amma dai tun da ya taba zuwa wajen da yawa a yawanci magabata idan wani bawan Allah ya zo waje sai aiko masallaci ko wani abu dai wanda zai rinka alamta cewa ya taba zuwa wajen to har yanzu wannan mazar din nasa yana nan inda ya taba zuwa don isar da kalman Allah subhanahu wataala to haka yamma haka kowani barai an ce har cikin mamlakatu kanin Borno cikin kasan Borno tun sahabbai na da rai wasu ma suna ganin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce Borno da tana da girma saboda haka da dauka garin Borno wannan ta ciki da Borno ta taba yin fadin da sai da ta kusa danganawa da Mediterranean Sea wato wannan tekun na tsakanin Africa da Europe ta taba kaiwa hududinta ya kusa kaiwa can ta gabas ya kusa haduwa da Habasha wato Ethiopian da musulmai suka fara zuwa kafin su je Madina to da mamlakatu kanin Borno ta kai lokacin da tana hudud tana iyaka da waɗannan wuraren to an dai shigo cikin mamlakatu kasan Sudan da Central Africa din nan da sauransu sashi mai yawa daga cikin su da yana cikin mamlakatu kanin Borno to an ce daul musulunci tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wannan mamlaka a mutanen sun karbi musuluncin koko a dai musulmai ne suka zo suka rayu a wannan wajen suka tashi amma dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shigo cikin mamlakatu kanin Borno a wasu abubuwa da ilimin tarihi yake nuna wannan duka yana nuna mana yadda alqur'ani ya zama jinin su da tsokan su ya zama jikin su karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama haka suke iya kokari wajen aikata duk abinda suka gani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son masu kyautatawa kyautatawa masu kyautatawa yana da ma'ana biyu kamar yadda muka sani yana da ma'ana na lugha shine kyautatawa gaba daya duk abin da zaka aikata ka kyautata shi a matsayin Allah subhanahu wataala ya wajabta maka kyautatawa shine kamar inna Allah yuhibbul ahadikum idza amila amalan an yutqinahu Allah subhanahu wataala yana son ɗayan ku idan zai aikata aiki ya kyautata wannan aikin zaka yi rubutu ne ka tsaya ka yi rubutun da kyau zaka wanke tufafi ne ka wanke su da kyau zaka sayar da kaya ne ka kyautata wannan abin da zaka sayar dinki aka baka ka kyautata wannan dinki girki zaka yi ko meye zaka yi ka kyautata addini ya nuna mana har kisa ma zaka kashi zaka yanka dabba zaka raba ta da rayuwanta ka kyautata mata mamaci a cikin kabari idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai koya mana kyautata wa mamaci a kabarin sa a gyara masa kabarin sa to ina ga gidan kuma mai rai ina ga gidan mai rai baka bukatan har sai an ce maka in zaka gina wa mai rai gida ko wani dalili yasa zaka kula zaka yi wani abu a cikin gini ko wani abu wanda yake rayayye ka kyautata masa idan har za a ce maka in zaka yanka dabba ka kyautata idza dabaha ahadukum falyuhidda shafratahu walyurid dhabihatahu idza qatala falyuhsin alqatla qitla idan har za a ga maka in za ka kashe abu ka kyautata kisa din kashewa za a yi idan za ka rufe mamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna rufe kabari sai yaga sun bar shi haka watsa sai ce a su gyara nan su gyara nan suna ta kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mai gyara nan da nan kuma mamaci dai yana kabari an riga an rufe shi yace a ba na ce ku ya haka bane dan wai wannan zai amfane shi da komai sai dai dan Allah subhanahu wataala yana son mutum idan zai yi kowane aiki to ya kyautata aiki ka kyautata shi karatu za ka yi ka kyautata karatu komai za ka yi ka kyautata to kuma abin bakin ciki addinin da mu masu addinin da kyautatawa sashin addinin mu ne wajibi ne addinin mu mun mai da kyautatawa yanzu ya zama karshe a cikin lissafin abubuwan da muke muhimmantawa gurgurdan yanda mutum yake mai wayo shine gurgurdan yanda zai iya lallaba wa mutane abubuwa ko abokan sana'a ne ko wajen aiki ne ya yi shi ba da kula ba ya zauna ya kiyin aiki yanda ya kamata ya san dai dabaran da zai yi aga kaman ya kyautata ko da ya bata alhali kyautatawa addini ba minha bace ba wata kyauta ce da ake nufin ka baiwa wani wanda kake so ka hana wanda baka so ba wajibi ne farilla ne in ka yi shi kana da lada in baka yi ba kana da zunubi to wannan
ihsani da ma'anansa na lugha kenan, ihsani da ma'anansa na istilahi kuma shine abin da yazo a cikin wancan hadisin na Jibrilu, anta abudallaha fa annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To kowannan su dai a to kuma dama duk mutumin da zai bautawa Allah da wannan ma'anan, to an tabbatar cewa zai zama yafi kowa kyautatawa a cikin bautan Allah subhanahu wata'ala. Na'am.
والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم فشروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة سنكم أولا إذا سن أيكة الفاحشة أو ظلموا أنفسهم فسن تشكاونهم ذكروا الله سيستنا الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم سيسني مغافرا الله سبحانه وتعالى أكل ليفكم سوء ومن يغفر الذنوب إلا الله وانيني كي غافرت ليفكا إنبا الله با ولم يسروا على ما فعلوا وسلزم ما سجاجي وما سميميتا وما سجيجي وتفي وأكل أبين بسك أي كتابين لنا ليفي با وهم يعلمون بسك سنجي ما سكفي وأكل ليفي الحالي سناسنا با koko wahum ya'lamuna suna zikirin Allah subhanahu wata'ala suna tuba zuwa ga Allah alhali sun san cewa Allah mai gafara ne mai yafe zunubai kowanne daga cikin fuska biyun zai iya dauka. Walladina idza fa'alu fahishata wadanda idan sun aikata alfasha, kalmar alfasha ko da yake na nufin duk abin da yake saban Allah subhanahu wata'ala amma ya zama kaman istilahi akan zina, watan yawanci an fi amfani da kalmar alfasha a cikin shari'a da ma'anan zina. To amma ko ba zina ba, kowane irin barna ko da yake an ce wannan ayan ta sauka ko da yake asbabun nuzul din nata suna da yawa, amma daga cikin riwayoyi an ce akwai wani mutum da ake ce mana Bahan at-Tammar a Madina, wata mata ta zo wajen sa sayayya sai ya kama ta yayi abubuwa na alfasha da ita amma bai zina da ita ba. To sai daga baya ne dama ya tuba, to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wannan ayan walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Watan cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya haka ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai yafewa ne. Idan ba a sami israri shine mutum yayi yau ce ai Allah mai gafara ne, bari gobe ma a maimaita a ƙara tuba, jibi ma zan yi in tuba. To idan ba wa ya zama haka, to ya koma yana istihza'i da Allah subhanahu wa ta'ala, ya koma yana izgilanci da Allah kenan wal iyazu billahi. Amma kuma ba yana nufin cewa in yayi aikata laifi yau gobe in ya ƙara aikatawa jibi ya ƙara aikatawa, abin da ake bukata a lokacin da yake tuba ya zama yana da cikakken niyyar ba zai koma zuwa cikin wannan laifin ba. Idan wani shaidan ya rinjaye shi ko nafs din ta rinjaye shi ya ƙara fadawa cikin laifi wani lokaci, to ba zai hana kuma ya tuba Allah ya ƙara yafe masa ba. Hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin abin da yake ruwaita daga wajen Allah subhanahu wataala, yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce wani bawa daga cikin bayan Allah ya yi laifi sai ya ce ya Allah ka yafe, sai Allah ya ce bawa na ya yi laifi aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi dhanbi fashhadu anni qad ghafartu li abdi fa karrara dhalika ithnain aw thalathah fa qala aznaba abdi وعلم ان له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب فاشهد اني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. واتو دي ابين دي حديثن يكي نفي باوا زي ليكي سي نداما يتوب زوا غا الله سبحانه وتعالى كان تشيوان با زي قارا با وني لوكاتي كوما سي رانش ترين جاي سي قارا ايكاتي كيرن وانن ليفين سي كوما يزو يتوبا. تو ماتيكان باوا ينا ليفي ينا توبا توبان غاسكيا با توبان واسا با
wato ba tuba irin ta aimu wannan kuma abin ya zama tunda dai kawai akwai Allah Ghafurur Rahim shikenan bari mu aikata zamu je mu tuba daga baya to wannan ya zama izgilanci wal iyazu billahi da Allah subhanahu wataala amma ya zama ya yi ikhla'i ya fita daga cikin wannan laifin ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to koda sau nawa zai koma zuwa ga laifi matukan zai tuba zuwa ga Allah tuban gaskiya ana sa ran Allah subhanahu wataala da gafaransa zai yafe masa wannan kuma na Allah ne in ya so ya gafarta shine abin da muke fata daga Allah subhanahu wataala ah walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum suka ce a'a wannan ya faru ne akan da yake ana kissan mutanen Uhud ne kamar yadda muka sani wannan rumat din wadanda suka gangaro daga kan dutse saboda su dauki ganima to Allah walladina idza fa'alu fahishatan shine shi wanda yayi musu murni cewan su gangaro alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su tsaya kar su tashi aw zalamu anfusahum sune wadanda suka gangaro din suka bi umurnin kowanne gurgudan laifinsa zakarullah sai su tuna Allah subhanahu wataala su ambaci Allah subhanahu wataala fastaghfiru li dhunubi sai su nemi gafara Allah su nemi Allah subhanahu wataala yafi musu laifinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in farra min az-zahab ghufira lahu dhanbu wa in farra kana farra min az-zahab wato mutumin da yace ya lokacin watan da ya wayi gari yace astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi sau daya da kyakkyawan niyya da azumi na neman gafaran Allah subhanahu wataala to Allah zai yafe masa komin girman laifin da ya aikata qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim babu laifin da ya gagari yafe wa Allah subhanahu wataala ko da yake laifin fuka kala uku akwai laifin da idan mutum yayi abinda ake nema kawai ya tuba ya ikla'i ya istighfari ana fatan Allah subhanahu wataala zai yafe masa akwai laifin da idan ba waye sai ya biya don misali barin sallah ko barin azumi kaga irin wannan in kai to ba za ka ce kawai astaghfirullah da bar sallah ko astaghfirullah na bar azumi ba a shari'ance a wajen Allah kuma idan ka ce astaghfirullah Allah ya yafe wannan tsakanin bawa da Allah sai ba wanda zai iya shiga amma dai abinda shari'a ta ce shine sai ka rama wannan abin da ka bari sannan ka tuba zuwa ga Allah ana fatan Allah ya yafe maka akwai abinda kafara zaka yi idan kai daga cikin abinda sai ka rama misali kaman bashi kaman haƙƙin mutane ba za ka dauki haƙƙin mutane ka cinye sai ka ce shikenan ka tuba Allah ya yafe ba a'a sai ka mayar musu da haƙƙinsu to amma idan ba ka da yanda za ka yi ka mayar kuma ka tuba kuma ba ka da hanyar mayarwa a wajen malaman mazahir gaba ɗaya misali idan mutum kamar ma'aikacin gwamnati sai ya ci kuɗin al'umma ya mallaki abubuwa ya yi kuɗi to sai daga baya ya zo ya tuba wannan tuban ba zai karɓo wajen jamhurin malamai gaba ɗayan malaman musulunci ko ɗaukacinsu wannan tuban ba zai karɓo sai da sharaɗi ɗaya sai duk dukiyarsa ya rabu da shi duka zai bar kadai abinda zai ishe shi kila abinda zai ci shi ma abinda zai cin za a yanke mashi dan lokaci kamar a ce na wata daya ko shekara daya in ma yana da karfi to za a yi to abinda zai ci na wannan ranan kadai da tufafin da zai rufe jikinsa da wajen da zai zauna inda zai rayu kamar dan gidan da zai zauna zai rufa mashi asiri wasu ma sun ce gidan ma ba a yadda ba to sai ya fita daga wannan gaba daya tukuna to shine sharadin tuba sannan sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya yafe masa da haka mutum ba zai je ya zauna yayi tabarna yana shiga haƙƙin mutane yana shiga haƙƙin al'umma kawai da niyan cewa ai shikenan daga baya zai zo ya tuba da dan gidan yar dan masallaci da islamiya shikenan kawai Allah mai gafara ne Allah zai yafe masa babu wannan in ka dauki haƙƙin al'umma dole ne ka mayar da wannan haƙƙin kafin ai maganar neman gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta to wannan shine abin da sharadinsa sai an yi qada'i wato sai an biya sannan a nemi kafara akwai abin da kuma kafara za a ko mutum yayi laifi kaza yayi zihari misali kafara ne mutum ya sha azumi da gangar kafara zai akwai abubuwan da su kafara za a yi musu mutum ya zo wa iyali da gangar kafara zai amma kaga wani ya zo wa iyali da gangar din amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin rahamansa ya kare shi ko kuma ya kyalu yace ka je kai azumi su je ta rasulullahi na farin nama gashi ana yi ga abin da ya faru kuma yanzu ina zake da lafiyar da zan je in azumi 60 kuma yace kanta ba yace ina na gan shi ya rasulullahi yace ka ciyar da miskini 60 yace ya rasulullahi ina na ga abin da zan ciyar da miskini 60 na bi kowa talauci a garin a tsakanin ganuwan garin nan ganuwan gabas da yamma ba wanda ya kai ni talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo daga cikin tambur sadaka a bashi abincin mutane 60 yace ya rasulullahi wallahi duk garin ne talaka saboda haka ni zan je da shi gida in ci a gida dan duk garin nan ba wanda ya kai ni talauci zan je in ci dan ba wanda zan ba wanda ya fi ni talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar shi amma wannan ni da kai yanzu ba za mu iya wannan ici halin ba ba zai mu ce shikenan idan mutun ya aikata wannan ba wanda ya kai ya ce shi talaka ne ba yanda zai yi shikenan a bar shi a dole yayi kafara so ala kulli halin akwai laifukan da kafara za a yi musu akwai laifukan da ramawa za a yi akwai laifukan da neman gafaran Allah subhanahu wataala za a yi ana fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mu bawa wannan duka abubuwan da shari'a ta aje kenan shi kuma Allah subhanahu wataala kofin gafaran sa yana da fadi misali za a ce akwai laifukan da Allah ke yafi akwai wanda baya yafi wa ko wanda ba ya fiya shine laifin da aka yi wa wani bawa laifin da yake tsakanin bawa da bawa wannan haka yake a rubuce haka yake a karance a cikin shari'a amma in Allah subhanahu wataala ya so ya yafe kamar yanda nake yawan faɗi wallahi lokacin da akai abin ma sai Allah ya cire shi a cikin tarihi lokacin da akai abin ma sai Allah ya cire shi sai ai editing din tarihi ranar tashin kiyama ai editing sai a yanke lahazan da wannan abin ya faru ya zama babu shi shi wanda aka yi ma an mantar da shi su wanda aka yi a gaban su an mantar da su balle su ba da shaida gabobin mutum masu shaidawa su ma an mantar da su mala'ikun da ke rubutawa ma an mantar da su in Allah ya so ya gafarta saboda haka babu abin da Allah subhanahu wataala ba zai iya yi ga bawa na rahma ba kada a cire rai daga rahman Allah subhanahu wataala komin girman laifin mutum a shari'a tana da iyakokinta tana da abubuwan da take fadi abu kaza sai an yi kaza sannan za a sami kaza abu kaza sai an yi kaza amma shi kuma fadin rahmar Allah ba ta da iyaka shi yasa jiya muka fadi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na mutumin da yake shishigi ga Allah yana cewa Allah ba zai yafe wa wani ba a wa Allah wannan shishigar karkace Allah ba zai yafe wa wani ba domin kana can kana cewa Allah ba zai yafe wa wani ba sai Allah ya yafe wa wannan wani ya dauki kyawawan ayyukanka duka ya bashi shi kuma ya dibi munanan nasan duka ya zuba maka ba abinda Allah subhanahu wataala ba zai iya yi ba domin mu bayin sa ne dan haka kada a cire rai daga neman gafaran Allah subhanahu wataala a koda yaushe kuma kullum za a nemi gafara da zuciya mai cikakken yaqinin cewa Allah innallahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanbi a nemi gafaran Allah subhanahu wataala da cewa da zuciya na cewa inna rahmatallahi wasi'a a nemi gafaran Allah subhanahu wataala da cewa Allah subhanahu wataala mai gafarta inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ba abin da yake bari Allah ubangiji ya gafarta mana wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah mun fada a baya cewa kowane abu abinda manufa a cikin shi shine zikrullah kaga anan ma Allah subhanahu wataala abinda yake so a tuna Allah dai abinda yake a tuna Allah alaman tuna Allah shine abi Allah alaman an tuna Allah bai mutumin da yana aikata saban Allah yana tuna Allah amma kuma yana ci gaba da saban Allah ya ai gara ma bai tuna Allah ko saboda ya zaka tuna Allah kuma ka saba mashi ai rashin ladabi ya kai mutuba ko saboda haka da an tuna Allah to ba za a saba Allah ba ba za a yi saban Allah ba shi yasa bayin Allah suke son kullum su allaka bayi da Allah subhanahu wataala so sun san sun allaka bawa da Allah ya zama baya rabuwa da Allah a kowane yanayi to ba maganan sako kuma daga wajensa in ma sako ya zo daga wajensa sai dai wasu abubuwa da ijra'in Allah subhanahu wataala kuma nan da nan idan masahun qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun nan da nan zai fadaka shikenan sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala ya yafe masa astaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu malamai sun yi maganganu akan wannan israri din walam yusirru ala ma fa'al. Mun fada a baya cewa a niyya ba a azantar da bawa akan niyya ko wannan shine kaida shine abin da aka fi sani. Niyyan bawa ba a azabtar da shi, ba Allah ba ya rubutawa bawa zunubi akan niyya, duk da mun yi istisna'i muka ce banda niyya mare kyau a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wasu malamai suka ce kuma banda niyya mare kyau a garin Makka. To amma wasu malamai suka ce a niyya wannan matakai uku da muka bayani jiya ko shekaran jiya, cewa farkon su hammu ne, sannan qasdu, sannan azmu. To suka ce niyyar da ba a azabtar da mutum, ba a mutum hukunci akan ita ce hammu da qasdu, amma in ya kai azmu to Allah subhanahu wa ta'ala na kama bawa akai. Saboda ba gaya nan hadisi ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar, ba idan musulmai biyu suka hadu da takubban su da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne, aka ce ya rasulullahi hadal qatil fa ma balul maqtul, aka ce ah ya rasulullahi wannan ya kashe to shi kuma wanda aka kashe menene laifin sa, yace ai shi ma niyyansa da ya sami dama da ya kashe dan uwansa ko shi ma niyyansa, to amma ne yasa niyyansa ce karfi har ya zama dan wuta saboda azmi, saboda azmi da ga bakin niyya ce ba a ba a ko da yake mun fada dama a cikin lufuka akwai lufukan da dama ma na zuciya ne aslan wanda suka shafi itikadi, to ba din niyya ce ba a hukunci akai ba. Idan niyya ta kai azmi mutum Allah ya bashi dukiya kamar yanda yazo a wani hadisi mutane sun kala hudu ne wanda za a yi wasabi ranar tashin kiyama, wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi ilimi, ya kuma ciyar da wannan dukiyan a cikin hanyar Allah, ya amfani da iliminsa ya ciyar da wannan dukiyar yanda Allah ya umurni da shi, wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi aljanna da rahmarsa. Wannan kuma Allah bai bashi dukiya ba amma ya bashi ilimi, ya san rahman Allah da gafaran Allah da jinkan Allah, sai na fatan ka da ma ina da dukiya irin na wane gifta ko da nayi irin abin da yayi, yace shi ma yana da irin ladan wancan. Yace wannan kuma Allah ya bashi dukiya ba ilimi, saboda haka ya tabarnatar da wannan dukiyan cikin haramun, cikin abin da Allah ba ya so. Kaga wannan yana cikin fushin Allah da azaban Allah. Yace na hudu, mutumin da Allah bai bashi dukiyan ba, bai sami irin nawanan ba, amma yana jin cewa ka shi ma da zai sami dama irin nawani, shi ma da yayi barna irin nawani, da yayi irin abin da wani ke aikatawa na saban Allah. To kaga wannan ma yana da zunubi irin na wane din, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda yana tamannin da ya sami dama da yayi irin wancan barna. Sai dan haka wannan shine hadarin mutun ya rika sha'awan masu saban Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe shi a cikin su, zai bashi laifi irin laifin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, bas israri akan wannan laifin ba sun azza wannan zunubin bai riga ya zama musu. Inna ahadakum la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaban, ba riga an yi qabdin sa bai zama khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, ba sami wannan khatu na kafirci ko na israri ko na laifi wanda yana yi yana jin har ma akan baya so ma dai ba zai iya bari ba. To in bai zama haka ba, yana yi yana fatan yana nisan laifin yana neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne a gare shi. Na
ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa ni'ma ajru al-'aamilin.
Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa ni'ma ajru al-'aamilin. Waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sakamakonsu gafara daga wajen Ubangijinsu, wajen natun tajri min tahtiha al-anharu, da kuma a ƙoramu da aljanna, watan aljannuna jam'in aljanna, wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu, khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan aljannan, wa ni'ma ajrul amili madalla da wannan lada na masu aiki irin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kaga a farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, nan kuma ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, saboda haka wajen natin arduha samawati wal ardu wancan kai sari ila makratin min rabbikum wajen natin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika za'u makratin min rabbihim wajen natin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dan haka wanda suka sukuntu da wadannan sukukin wani yana cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala har masu laifi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هر سو duka Allah ya tara su cikin ulaiika jazaohum maghfiratun min rabbihim wajannatin tajri min tahtiha al-anharu ko da yake za a ce aljanna a rika fadin ga kamannin su ga abin da suke ciki ga koromu suna gudana amma malamai sukan ce a ban da aljanna da abubuwan duniya su wannan koromu lambu hurbata kaza gilman kaza duk wadannan abubuwan da kake ji ana fadi a cikin aljanna ba abin da suka hada da abin da ka sani a duniya banda suna ba abin da suka hada da abin da ka sani a duniya banda suna kaga an ce anhar kai dai a nan duniya abin da ka sani anhar shine korama ga yana yana gudana da sauransu amma kai abin da ka sani kenan kuma domin ba za a yi maka bayani da fiye da abin da ka sani ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yake bayani da harshen larabci sai ya ga ya mana wadannan abubuwa amma suna kadai suka hada na wajen Allah daban ne wanda ya dace da kyautan Allah ne na lahira subhanahu wataala akan na wannan duniya da ka sani kuma in ka lura wannan abu ne wanda yake a duniya ma haka ne idan mutumin da yake iyakansa Kano bai taba wuce garin Kano a birni ba birnin da ya sani Kano ne bai kai ko matsayin sanin Zaria to sai wani ya je New York ya dawo sai yana bashi labari ko ya je Japan ya dawo sai yana bashi labarin gadan sama da yanda suke a New York misali kaga iyakan tunanin sa shi gadan Kano zai tuna ko manyan gidaje irin skyscrapers din nan iyakan tunanin sa na garin Kano duk wani dadi dai da wani abu mai kyau da za a misalta mashi kokolwansa ba za ta iya kusanto da wani ma'ana ba banda ma'anan da ya sani ya taba gani a fili ko a hoto ko ba haka ba saboda haka yanzu duk in ana maganar dadi da jin dadi in ka je wajen mutumin karkara kana maganar jin dadi da sauransu ba zai taba gane fiye da wannan kazar da za a gasa masa a tara garwashi a gasata da furan nan da za a dama ya shi karkashin itaciya ya zauna cikin inuwa ya sha abinsa ko ba zai tuna fiye da haka ba a cikin abinci kowa gurgurdan matsayinsa gurgurdan iyakan abin da zai iya ganewa na girman dadi da yanayinsa to ba duk wannan matsayin da za a kai a duniya ba wanda aka kai a wannan zamanin namu ba da wanda za a kai a duk dubban shekarun da za su zo nan gaba to duka ba abin yuyuwan kwatantuwa bane da abin da ke wajen Allah kawai sai dai a hada su a suna saboda ba abin da za ka gane banda suna ko ta sunan ne kadai za ka iya ganewa wato saboda ai in aka fada maka da yanda yake a cikin aljanna da yanda matsayinsa to ba lafazin da za a amfana da shi abinda yasa na tsaya a nan wajen ina maimaita wannan ina so mu gane ba sai mun fadi ba kuma ashe idan kuma za a yi magana cikin Allah subhanahu wataala a jingina masa wasu abubuwa wanda mu muka sani a rayuwarmu ashe min babu aula ka san sunan ne kadai yake iri daya amma na Allah subhanahu wataala ba zai zama wannan abin da ka sani ba idan har halittar Allah ma aljannar Allah ba ta zama haka ba to ina ga sifofin Allah subhanahu wataala ulaika tazawu maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin ma dalla da ladan wanda suke aiki wannan yana nuna mana cewa ana samun aljanna ne ta hanyar biyayya ga Allah ta hanyar aiki ba ta hanyar amani ba ba ta hanyar mutum ya zauna kawai ya ta mafarki yana ai su ne wane ba ko su ne suwa ne su ne masu matsayi kaza a lahira su ne masu matsayi kaza ya bar wasu daban suna can suna aikin neman kusanci da Allah subhanahu wataala ana samun aljanna ne ta hanyar neman kusanci da matsayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayawa nana Fatima ba dan wai nana Fatima ba ta cikin wanda aka yi wa albishir manzon Allah ya ga mana ma ita ce sayyidatu nisa'il alamin ko ita ce shugaban matan duniya to amma kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu bintu muzahim wa maryamu ibnatu imrana wa khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa nana fatima imali fa inni la ughni anki min allah shay'a me wannan magana yake nufi duk kai ne zaton cewa dan kana dan wani shikenan zaka zauna ka kai aiki kasancewan ka dan wani ya maka amfani ranan tashin kiyama ko dan kana tare da wani zaka zauna ka kai aiki tarayyan ka da wani ya maka amfani ranan tashin kiyama to ga wani mafi girma a wajen Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani sababi da nasabi da za a isa zuwa ga wani wanda Allah ya halitta ta dalilin shi ba kamar nana na Fatima da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin iyaye ba mai matsayin nana Fatima cikin iyaye amma sai ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mata ta yi aiki don kowa ya shiga taitayin sa saboda haka sakon gare ni ne kar mai zara jijiyar ido kana fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya mutane kuma wal iyazu billahi wal iyazu billahi wal iyazu billahi saboda ga abin da ya gaya wa nana Fatima ba baka fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ba sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin shine duk wani wanda yake takama da wani to ya shiga taitayin sa ya bi Allah yayi aiki amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin shi ba zai amfani mutane ranan tashin kiyama alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa tun anan duniya ma yake ba mutane aljanna tun anan duniya yake cewa wani kai dan aljanna ne wani kai dan aljanna ne wani kai dan aljanna ne sannan kuma shi yake fadi wasu mutane za su zo mashi a wajen haudu sai anan za su ga kyautansa da baiwansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan yake fadin cetonsa da zai yi wa al'umma mataki mataki ranan tashin kiyama duka wannan amfanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma ne har ga wanda ma ba su taba aikata alkhairi ba ko saboda akwai ragowar imani akwai imani a zuciyarsu amma ba su taba aikata alkhairi ba sai sun shiga cikin wannan ceton to kaga duka wannan abin da dai ake so a nuna mana aiki shi ake nema daga mutum kada ya tsaya cikin amani kada ya tsaya cikin burace burace cewa ai ni wane ne ko ni dan wane ne a'a ka tsaya ka bi hanyar wane idan ka bi hanyar wane to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka daukaka saboda kusancin ka da wane kamar yanda muka fadi lokacin da aka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akramun nasi yace zaka Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim kaga ashe wane ya kasance dan wane yana da matsayi amma sai idan ya bi wane amma idan bai bi wane ba sai tarayyan ta zama daraballahu matalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut kanat tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin allah ya kare koko can na dan annabi nuhu qala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih Allah ya kare mu kaga dai dole ne mutum ya bi yayi aiki irin na magabatansa sai Allah ya ilhaqin sa da magabatansa zamu hakura haka nan a amsa abin da ya samu na tambayo wannan yana tambaya bambancin neman taimako da bara cewa duk roƙo ne abin da na fahimta idan na fahimci tambayan sa neman taimako shine lalura ta sa mutum ya roki mutane ya nemi a taimake shi ko a yi wani taimako haka ko kila in yana nufin neman taimakon masallaci ne kuma to wannan zan magana da ba akan sa shi ko bara shi ne maida neman taimako sana'a mutum ya maida sana'an sa roƙon mutane su bashi kuɗi ya ci abinci ko su bashi kuɗi ya yi wani abu ko yana da abin da yake bukata din ya roƙa an bashi naira 500 ya isa shi ya ci abinci daga nan ya ƙara roƙo haramun idan ka roƙa baka ci abinci ba ka roƙi kuɗi sai aka baka abin da zai isa ka ci abinci naira 200 to ka ƙara roƙo a nan daga wannan wajen ya zama haram har sai ka ci abinci ka ji yunwa baka kuma sani wani abinci ba to sannan sai roƙo ya halatta maka amma mutum ya zo roƙo a bashi naira za a bashi 200 a ce ba canjin 1000 ya ce a kawo yana da 800 ko nan ya mai da roƙo sana'a ko ko a'a yana roƙon ma amma ya sai wani wani ma har taxi yana da ita kila ana masa haya amma shi yana nan yana bara to wannan ya maida roƙo sana'a wannan haramun ne abin da yake aikatawa kuma kudin da yake ci wuta ne Allah ya kare mu to shi kuma roƙon neman taimako kamar misali da sunan masallaci ko sabubuwa duk da bana cikin masu sha'awan wannan bana cikin masu sha'awan sa ina ganin zamani yayi da ya kamata mu kirkiri hanyoyi da zamu karfafi institutions din mu na addini ta hanyoyi na zamani da suka dace da zamanin mu fiye da yawo da faranci ko hula muna neman a taimaka da naira 100 ko 200 ko 500 bana ganin wannan ya dace da zamanin da muke ciki to amma dai daya ne daga cikin hanyoyin da ta'awun alal birri wa taqwa taimakon juna akan biyayya ga Allah subhanahu wataala kuma ba laifi bane domin ba kansa yake nema wa taimakon ba wannan yana daidai da kamar shafa'a wato yana nema wa wani ne a taimaki wani wannan kuma a ka'idar malamai ma ƙara maka matsayi ya kamata yayi shine neman wa wani taimako ya kamata ya ƙara matsayi ne a idon a wajen mutane da kuma ƙara masa matsayi a wajen Allah subhanahu wataala Allah wannan yana tambayar menene hukuncin mutumin da ya auri mace mazinaciya bai sani ba Allah ubangiji ya kiyaye ya kare mu daga fadawa cikin wannan fitinan ya kare shi shima ya kare al'ummar musulmi amma shikenan sai ya yi mata wannan nasiha har ta tuba Allah ya shirye ta baya nufin azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin ba yana nufin cewa shikenan da mutum ya auri mace ta bayyana zaniya ce shikenan ba aure tsakanin su tunda shi ba haka bane a sai mata wa'azi ya mata ya kira ta kuma shi yasa aka ce ka bincika matar da zaka aura kafin ka aure ta ko تخيروا لنطفكم فإن الإرقى دساس كما كمان كان وضع أن تنكوه المرأة لأربعين تصوراً وانا يأتي يا جنك التصهور هار الفجر يفتوكم سيبي يأزمي بوا النرانا شن زي راماني ويسيكم يجنك سيت جنك تاما تشي ويتي هكا سيت جنك تاتي سي لوك تند روان سما يكي دي يوا لوك تند دامينا لوك تند باوا هلا أزمي ذات راما أزمي ذات راما ستين ذات راما ستين sai dai idan likita ya tabbatar ba za ta iya azumi ba sahur ba tana da wani lalura kamar ulcer ko wani abu ba za ta iya azumi ba idan ba ta sahur ba to wannan hukuncin ta daban ne amma likita ne da fuqaha za su tabbatar da haka amma idan kawai ba ta sahur ba shikenan ta ce ba za ta yi azumi ba to shikenan sai ta rama sittin mutum ne yake ya fara azumi sai rashin lafiya ya same shi kafin a gama azumi sai ya rasu shin za a rama masa azumin da bai yi ba a'a don me za a rama ai ranakun ma ba su yi ba ya rasu idan kuma bai yi azumin bane to wannan shine matsala a wajen malaman malikiya ba za a rama saboda wato malamai suna bambanta ibadatul abdani da ibadatul amwali da zatu shabahaini a wajen malaman malikiya idan ibada ta zama ibadatul amwal to shine wani yake iya yin ma wani amma idan ibadatul abdan ne ibada ta jiki ne to wani ba zai iya yin ma wani kamar aikin haji shine za ta shabahai din ko zu shabahai ne wato ibadan da ya hada amwal dukiya da jiki to shi yasa har suka yadda aikin haji mutum zai iya yin ma wani sallah mutum ne yana sallah ya zauna a raka'a ta ɗaya ko ta uku duk a mazaunin ragi suke a mazaunin ƙari su a ƙaulin malaman malikiya jamhuri daga malaman malikiya idan mutum ya zauna a raka'a ta ɗaya ai yayi ƙari mutum da ba wajen zama bane sai ya zauna saboda haka ma'ana zai yi sujada ba'di ne wannan shine ƙaulin jamhur amma wasu sun tafi akan cewa sujada kabli za a yi wallahu a'lam wannan yana tambayar mutum yana sallan farilla sai yana bin mai yin nafila ko mutum yana azhar sai yana bin mai yin la'asar kamar mu amsa tambaya maka mun ciyar wannan jiya mace ne tana jinin al'ada za ta iya taba digital Quran ta dauka a cikin waya ko wani abu babu laifi digital Quran ba Qur'ani bane waya ne ko wani abu ba bi in ka bude zaka ga al-Qur'anin bane in tana rike da wayanta kamar yadda muka sani kuma an yi sabani akan shi kan shi karatun alqur'ani ko malaman malikiya sun tafi akan za a iya yi shine kauli mafi shahara a cikin mazhaban malikiya mace mai haiba za ta iya karatun alqur'ani amma ba za ta dauki alqur'ani ba za ta shafi almushaf ba to digital qur'an ba mushaf bane ba mushaf bane Allah ya gane ka ana fitar da zakatul fitri ga jariri da ke ciki jariri da ke ciki ai ba a haife shi ana fitar da zakatul fitri ga wanda ake ciyarwa ne saboda haka shi ba a ciyar da shi bai fito duniya ba dan haka babu hukunci a kansa a cikin zakatul fitri wannan yana neman addu'a ne ni ma ina neman addu'a ɗan uwa akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan da ya halarci karatun tafsirin nan ma wasu kwanaki a kwana 4 5 da suka wuce Allah ya masa rasuwa shi na tsaya ina wa ɗansa taziya da muka shigo Allah ubangiji ya ji kansa da rahma ya sa shi cikin aljanna madaukaki ya sa cikin diyafan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina roƙon a sa shi cikin addu'a da za a yi wani na tambaya kan buga ƙwallon kafa yana da kyau da kallonta idan ba a shigar da haram a ciki ba ba komai shigar da haram za a buga ƙwallo amma ya zama caca ya zama haram ko gasa caca a sa kuɗi wanda ya ci zai ɗauka da makamancin wannan a kallonta ya zama ya ta'allaka da abubuwa haramtattu ila ya shiga cikin lokaci ya ɗauki lokacin mutum da yawa ya haifar da shagala ya haifar da wasu abubuwa ne a zatinta kawai kallonta a matsayin wasa babu ne ko buga ta a matsayin motsa jini babu laifi amma idan ya zama ya haɗu da wani abu haramtacce to shine haram din kaman bayyana al'aura kaga musamman a wajen mafi yawan malamai dai cinya har zuwa gwiwa al'aura ne so bayyana shi haramun so bayyana al'auran akan kansa shi ya zama haramun ko da yake matsalan sabani shi yasa an ce a wajen mafi yawan malamai wajen wasu malamai ba al'aura bane da yake al'auran ma kala biyu ne akwai mughallaza akwai muhaffafa wannan a ganin su al'aura ce muhaffafa wacce babu laifi dan an gani laifi shine yin ibada da shi wato laifi ba yana cikin dan ka sa wando ga jere an ga cinyan ka bane laifi yana cikin kai ibada kai sallah a haka ne ina fatan an fahimta so mas'ala ce dai game da al'aura mas'ala ce ta sabani da haka dai kwallo mutsakin shi ba za a ce masa haramun ba sai abin da ya ta'allaka da shi haka kallonsa ma ba zai zama haramun ba amma lura da wannan zamanin da yanda ya zama kaman wani abin bauta ya zama wacan yana ɗauke hankalin mutane yana shagaltar da su da sauransu babu laifi idan malamai suka yi fatawa suka ce haramun ne lura da zamani da kuma abin da zai iya haifarwa amma a zatinsa ba zai zama haramun ba ko da yake ni bana kallo ba ina faɗi don ayyadawa ba ne wannan na tambayan da wani lokaci ne daren Lailatul Qadri take farawa Allah ya bamu arzikin samun Lailatul Qadri akwai wani jawabi mai ban sha'awa da ake yadawa na cewa Lailatul Qadri nan karmu ne meshi cikin kiyamun layli kadai mu yi kiyamun layli mu yi zikirin Allah shine mafi girman ibada amma mu ne meshi cikin sauran nau'o'in ibada mu ne meshi cikin girmama iyaye da kyautata musu mu neme shi cikin taimakon mabukata mu neme shi cikin sada zumunci da mazumunta mu neme shi cikin dukkan ayyukan alkhairi su ma duka a matsayin zikirin Allah ne dai malu ala daud shukra ko mu neme shi cikin dukka yaushe ne yake farawa tun farkon shigan dare saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr saboda haka tun tsawon wannan daren dare ne mai albarka gaba ɗayansa har zuwa lokacin da alfijir yake ketowa sallu ala nabiy Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.